الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne ko mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammacin ranar Juma'a 23 ga watan Zulqa'ada hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1440 wanda ya dace ma 26 ga watan 7 shekara ta 2019 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'us Sahih na Al-Shaykhul Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'il Al-Bukhari rahimahullah kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata na'am
sai ka kawo Allah mutum da yake talauta sai da kuma sallama wala da koyi shayi da ka yi ta karshe yana iya amfani da wannan damar ya gudu na shi a kan kare shi ko
kuma wai matafiyi ne ya gudu imami mazauni sai ya samu raka'o'i biyu na ƙarshe yana iya sanin cewa a magana mafi rinjaye ba maganar sanin cewa dole idan limami ya sanance ya tashi ya ciko abin da ya rage masa in magariba ce kenan ya ciko ɗayar domin dama ita magariba ba a ƙasarinta in azhar ce ko la'asar ko isha dole zai tashi ya ciko biyun da suka rage domin cika sallah ga matafiyi idan ya buli imami mazauni wajibi ne dalilin da ke tabbatar da wajibcin haka shine fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam innama ju'ila al-imamu li yu'tamma bihi fala takhtalifu alaihi kusan da cewa kadai an sanya limami dan ayi koyi da shi manzo Allah ya ce kada ku saba masa kuma haka magabatan kwarai mazan jiya sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an samu Abdullahi dan Umar da Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda idan suna kan halin gulaguro suka bi limami mazauni cika sallah suke ba sa kasarunta dan haka dai a takeice dole ya ciko abin da ya rage na'am ake mi sarki wai kaifiya yanda ake kaifiya yanda ake sarki idan mutun yayi bawli ko yayi bayan gari tsaftace wannan mahalli da ruwa wanda yake mudulak ruwa sak wannan wajibi ne mutun ya fara wanki gabansa bayan ya gama wanki gabansa sannan ya wanki nan bayan sa sai ka wanke mahallin bawli a farko sannan ka wanke mahalli wanda yake na bayan gari domin mahalli wanda yake na bawli yafi sauki akan mahalli wanda yake na bayan gari kenan anan in ma mutun yayi tsarki wanda yake na ruwa ko kuma yayi tsarkin da ake kiran shi goge shine ake kiran shi al-istijmar yin amfani da tsakuwa kenan al-istijmar ka sanya tsakon kwani ka goge kenan idan ka sanya tsakuwa daya biyu uku ta ƙarshen ka fitar da ita a tsarkake babu komai na najasa a jikinta to wannan ka tabbata cewa kai tsarki amma na ukun in ya fita akwai wata kazamta a jikinsa sai ka ƙara na hudu da na biyar kin ma in akwai wata kazamta a jikinsa sai ka dada na shida da na bakwai domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi umarni game da wato yin hoge mara a gane ko in aka ce mara kenan abinda ba shi da danguwa kenan mutum yayi uku ko biyar ko bakwai ko tara in ya bukaci zuwa haka kuma sannan yayi hani mutum yayi hoge da ƙasa da tsakon kwani uku ba za ka yi da ɗaya ko da biyu uku shine karanci sannan kuma ba a yi da abu wanda yake mai alhurma kamar abinci an gane ko ba za ka yi ba kamar misali da wani guntun burodi ko wani hankasu da abin da yake kama da haka duk abin da yake da daraja ba a yi da shi sannan haka abin da yake najasa ba a yi da shi don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana yin hoge da kashin jaki da aka kawo masa duwatsu da kashin jaki manzo Allah sai ya jefar da shi sai yake cewa najasa ne innahu riks najasa ne haka kuma ba a yi da kashi domin kashi shi kuma abinci ne na wato aljannu abinci ne wanda yake nasu dan haka shine mutum in ma yayi da duwatsu ko abinda zai tsaya matsayin dutse kamar wata takarda irin fafiye injinik da abinda yake kama da haka ko kuma mutum ya sanya ruwa yayi da ruwa kenan ka wanke gabanka da ruwa kuma sannan ka wanke shi ma muhallin bayan gari da ruwa shi in ka sa ruwa kana wankewa ka tabbatar da cewa ka tsaftace muhallin wannan wajibi ne dan haka kuma ɗaya daga cikin su ne ake ko kai da duwatsu ko kai da ruwa hada duwatsu da ruwa wannan hadisi bai tabbata ba na ahlul quba wanda suka ce inna tujibul hijaratal ma'a wannan hadisi bai tabbata ba kamar yadda malamai suke cewa ka sanya dutse a farko sannan daga baya ka biyo da ruwa shine yafi wal jam'u bainahuma afdal wannan hadisi bai tabbata ba in kai da duwatsun ya wadatar an gane ko ko kai da ruwa na'am wai hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya bar sallah ta la'asar tamkar wato an rasar da dukiyarsa ransa da dukiyarsa wannan shi hadisin yana nuna girman sallah ta la'asar an gane ku kuma bari anan bari har lokacin ta yi fita shine ake ni domin hadari ne wanda yake mai girma na'am
da wannan lokaci ne sallah
akan rama raka'atul fajr tun bayan gama sallar asuba idan an gama sallar asuba kai tsaye kana iya tashi ka rama ta dama ta biyu kana iya bari sai bayan rana ta hudu ta dan daukaka gwalgwadan tsawon guran mashi shine misali bayan hudu wata da minti 15 daga nan har izuwa lokacin da rana za ta kai tsakiya wannan duka lokaci ne ana iya rama raka'atul fajr amma in rana ta kai tsakiya lokacin da take famar gushewa wanda lokacin azhar zai shiga daga wannan lokaci lokacin ta ya wuce darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala wato mun zo ƙarshen kitabul wasaya wato littafin da ke bayani game da hukunce-hukuncen wato wasiya wanda babi na ƙarshe shine baban da ke bayani game da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa wanda aka masa wasiya yakan iya biyan bashin basukan da ke kan mamaci ba tare da hadartuwar magadansa shi mamaci an gane ko idan mutun ya maka wasiyar cewa da wani da wani da wani da wani da wani suna bi na bashi in Allah ya mun rasuwa to a biya mun abin da yake kaina na waɗannan basuka to shi wanda aka ma wasiya yakan iya biya ma mamacin duk basukan da ke kan shi ba ma sai magadan shi wannan mamaci suna halarci kamar yadda malam ya zo mana da hadisin Jabir ibn Abdullah Allah ya kara musu yadda wanda yake bada labarin cewa mahaifinsa Allah ya karbi rayuwarsa a ranar yakin Uhud mahaifin Jabir shine Abdullahi ibn Haram al-Ansari a ranar yakin Uhud Allah ya azurta shi da shahada ya mutu ya bar ƴaƴansa mata guda shida kuma da nauyin bashi a kansa to shine shi mahaifin kafin Allah ya masa rasuwa ya ma ɗansa Jabir wasiyar cewa ya biya masa duk basukan da ke kan shi wanda musanda cewa shi biya ma mamaci bashi ko bai yi wasiya ba wannan dole ne a biya masa bashin da yake kansa ko da dukiyar gaba daya wanda ya bari za ta tafi akan biyan bashi dole a biya masa to shine a lokacin da yankar ƴaƴan Dabino yayi kenan lokacin da Dabino ya riga yanina za a yanke shi wanda daman wannan shine dukiyar su mutanen Madina galibin su domin manoma ne to a lokacin nan Jabir Allah ya kara masa yadda sai ya je gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya manzon Allah kada alimta anna walidi istushhida yawma uhud wa taraka alaihi daynan wa taraka alaihi daynan kaseera yace ya manzon Allah ka san da cewa mahaifina Abdullahi Allah ya karbi rayuwarsa a ranar yakin Uhud kuma ya bar bashi mai yawa a kansa sai yace wa inni uhibbu an yarakal qurama yace ya manzon Allah ina so waɗanda suke bin mahaifina bashi wato su ganka domin alfar makka za su iya wato saukaka ma mahaifin nawa wani bangare daga bashin da suke bin shi kenan saboda alhur makka wasu sukan iya yafi wani bangare na bashin da suke bin mahaifina koda ba su yafi ba duka wannan yana nuna mana halaccin mutum ya sa wani wanda yake da daraja da alhurma gaba akan wani abu idan ana yana buƙatar a saukaka masa ba laifi bane ba za ka je sayan kaya ka san da cewa wani yana da alhurma da daraja da matsayi da mutunci a gun mai sayar da kayan ba laifi kana iya zawwa da shi wanda a dalilin shi zai iya rangwamta maka to shine anan Jabir ne mu cewa ya Rasulullahi ina so su waɗanda suke bin mahaifina bashi su ganka domin mai yiwuwa ganinka zai iya sawa su ɗan rangwamta kaga anan inda a ce yin haka laifi ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ya taka ma Jabir burki har ma a wata riwaya yace ya Rasulullahi ka ɗan tattauna da su man ka nemi cewa ina neman alhurma na su yafe ma mahaifina wani bangare na bashin da suke bin shi ka dan ba su magana to a lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce da Jabir ka tafi kowane dabino in ka yanki manzon Allah ya ce ka tare shi a gu an gane ko a gefe na daban ma'ana kai bagarsa duk dabinan da ka yanke manzon Allah ya ce ka dan tare shi a gun shi daban kenan shine yace fa baydir kulla tamrin ala nahiya kowane dabino manzo Allah yace kai bagar shi wato a gefe guda Jabir Allah ya kara masa yadda yace sai na aikata abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarce sannan wato sai na kirawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nace masa yazo kuma a lokacin nan Jabir yayi alƙawari da duk waɗanda suke bin mahaifinsa bashi cewa su yi magama wato a gonarsa kenan da sassafe kuma yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace zo kenan kamar yanda ya nemi cewa ganin fuskar sa sai iya saukaka masa shine yace falamma nazaru ilayhi lokacin da suka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo an gane ku ugurubi tilkas sa'a yace sai aka haro mun su a wannan lokaci kowanne ya haro kawai hakkin shi yake so lafazin uguru an ciro shi ne daga al-igra shine ma'ana at-tahyij wa at-taslim ma'ana ka motsa abu ka ingiza shi kenan ka saka shi akan abu shine can Allah yace fa aghrayna bainahumul adawata wal baghdha ila yawmil qiyama kamar yanda ma da yaman istishhadi da wannan aya shine yace falamma nazaru ilayhi lokacin da suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan gu shine yace ugurubi tilkas sa'a gaba ɗayan su sai aka haro mun da su a wannan lokaci falamma ra'a ma yasna'u lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga abinda su waɗannan jama'a suke aikatawa na nunin babu wani sassauci fa game da jagar bafa haula a azamiha baidara salata marra wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kiwaya bagar da ta ku kowace yawa so uku ma'ana a tari tarin dabinon da manzon Allah ya ce kowane dabino in ya yanke shi ya tare shi a guda daban to manzon Allah sai ya diba wanda ya fi kowanne yawa manzon Allah ya je kewaya shi sai da ya kewaya so uku kun majalasa alaihi sannan manzon Allah sai ya hau kan bagar dabinon sai ya zauna thumma qala sannan sai ya faɗa ga Jabir yace ud'u ashabak kirawo ma'ana mutananka wanda suke bin mahaifinka ba shi kirawo su ce su zo suka zo Jabir ya tambaye su kowanne kai nawa kake bin mahaifina kowanne in ya faɗa sai a ce murzo Jabir yake auna masa shine yace fa ma zala yakilu lahu Jabir Allah ya kara masa yadda bai gushe ba yana auna musu hatta addallahu amanata walidi yace har sai da Allah ya biya amanar da ke kan mahaifina kowa sai da aka biya shi shine yace wa ana wallahi radin an yu'addi Allahu amanata walidi wala arji'u ila ikhwati kamra shine yace wallahi ni na yarda na amince Allah ya biya amanar da take kan mahaifina dan haka bashi amana ne bayar da amana ko wajibi ci ga masu ita kamar yanda Allah yace inna Allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha haka manzo Allah yace addil amanata ila mani itamanak shine yace wa ana wallahi radi yace ni na yarda na amince an yu'addi Allahu amanata walidi Allah ya bayar da amanar da take kan mahaifina wala arji'u ila ikhwati tamratan yake cewa wala arji'u ila ikhwati tamratan yace bazan koma da dide da dabino daya zuwa yan uwana kenan a ce gaba daya abinda mahaifina ya bari ya tafi a biyan bashi dide da dala bata rage ba shine sai yace fasalima wallahi albayadiru kulluha yace dukkan bagogin na dabino gaba daya yace sun kubuta an gane ku sauran duk ba a taba su ba wannan ɗaya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hau ya zauna akan ta aka biya duk wani mai bin mahaifina bashi yace hatta anni angura ila albaydar allazi alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ka annahu lam yanqus tamratan wahida yake cewa wato har ya kai ina kallon bagar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hau ya zauna ka annahu lam yanqus tamratun wahida kace daidai da dabino daya bai tawaye ba daga ciki wanda an biya duk wanda yake bin mahaifin Jabir bashi gaba ɗayan su abin da ya rage kamar yanda riwaya ta gabata sai da ya samu kusan tiya 1600 a sauran abin da ya rage bayan an biya duk wani mai haƙƙi haƙƙinsa. To dan haka anan abin da muke so mu gane mahallin shahida anan kasancewar Jabir Allah ya ƙara masa yadda shine wasiyyin mahaifinsa, domin mahaifinsa shi ya masa wasiyar cewa ya biya masa bashin da yake kansa. Kuma a lokacin da ya biya bashin, sauran ƴan uwan Jabir ba sa halarci, dan haka kenan shi wasiyyi yana iya biyan bashin da aka masa wasiya ba tare da cewa su magadan mamacin sun halarta. Za mu tashi kenan littafi na gaba. قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الجهاد والسير باب فضل الجهاد والسير وقول الله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. قال ابن عباس رضي الله عنهما الحدود الطاعة. قال حدثنا الحسن بن صباح قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا مالك بن مدول أنه قال سمعت الوليد بن الأيزار ذكر أن أبي عمرو الشيباني أنه قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال الصلاة على ميقاتها. قلت ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. فسكت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني. قال حدثنا علي بن عبد الله وابن المديني قال حدثنا يحيى بن سعيد هو القطان قال حدثنا سفيان وابن أيينة قال حدثني منصور وابن المؤتمر عن مجاهد وابن جبر عن طاووس هو كيسان اليماني عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا. قال حدثنا مسدد وابن مسرهد ابن مسربل قال حدثنا خالد هو الحضاء قال حدثنا حبيب بن أبي عمرو أنا عائشة بنت طلحة أنا عائشة هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد؟ قال لكن أفضل الجهاد حج مبرور. قال حدثنا إسحاق قال حدثنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا محمد بن جهادة قال أخبرني أبو حسين أن ذكوان حدثه أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل يعدل الجهاد قال لا أجد. قال هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفطر ولا تفطر وتصوم ولا تفطر؟ قال ومن يستطيع ذلك؟ قال أبو هريرة رضي الله عنه إن فرس المجاهد ليستن في دوله فيكتب له حسنات. Malam Allah ya ji kansa na fada bayan fadar Allah subhanahu wa ta'ala bismillahir rahmanir rahim wanda ya maimaitu a baya cewa duk wani babi idan malam ya gama kafin ya shiga sabon baban da ke bayan sa yakan buda da basmala kenan wannan al'adar shi ce tun daga farkon littafin har zuwa ƙarshen sa wato tun daga farkon sa kenan har zuwa ƙarshen sa kasancewar yakan fara da bismillah domin neman taimako da agaji na Ubangiji subhanahu wa ta'ala akan cimma manufa. Na biyu koyi da Alkur'ani, domin kowace sura daga cikin surorin Alkur'ani Allah yakan buɗa ta da basmala, illa sura ɗaya ita ce suratul Tauba. Sannan manufa ta uku koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, domin takardun da manzon Allah yakan rubuta ya aika ma sarakuna da sunan cewa yana kiransu zuwa musulunci, manzon Allah yakan buɗe wannan takarda da bismillah. An gane ko? Kamar yanda hatta da sulhul Hudaybiyya da za a yi, za a rubuta takarda farko abinda manzon Allah ya yi umarni shine a rubuta bismillahir rahmanir rahim, sai da kafiran Qurayshawa suka nuna cewa su ba su yarda ba a rubuta bismillahir rahmanir rahim, domin su ba su san wani ar-rahman ba, kawai iya dai abinda za a rubuta a rubuta bismikallahumma. To wannan na nuna duk wata takarda da manzon Allah zai rubuta yakan buɗa ta da basmala. Shine kenan manufa ta uku game da wannan. Na hudu kuma shine koyi da magabatan ƙwarai game da talifin littattafai da suke yi, shine don haka malam yakan buɗa kowane littafi wato da basmala. Shine sai ya ce kitabul jihad, wato wannan littafi ne wanda ke bayani game da hukunce-hukuncen jihadi. In aka ce jihadi a Hausa shine yaƙi kenan, wanda ita kalima ta al-jihad wato tana da faɗi, domin asalin kalimar idan ka ce al-jihad bi kasir jim kama jimun kin wato wasali kasa, yana daga fadar su ne na cewa jahattu la'aduwa jihadan wa mujahadatan, ma'ana na yaki makiya. An gane ku? Shine jihadan wa mujahadatan, wanda asalin kalimar takan iya kasancewa an ciro ta ne daga al-jihad. In aka ce al-jihad shine at-ta'ab wal mashaqqa, wahala da gajiya, wanda kuwa wahala da gajiya abu ne wanda yaki ya kunsa, ko kuma ya zamanto daga al-juhud. Idan aka ce al-juhud shine badlul baqa, mutum ya bada iya kokarinsa, bada iya kokari iya iyawarka, shi kuwa daman jihadi dole sai an zage duk wani karfinka wanda yake koyayye, sai ka fito da shi a ranna. Wannan kenan abin da ya shafi ma'anarsa a yaren Larabci. Idan muka dawo a shar'ance, idan aka ce jihadi wato shine malamai suke faɗa badlul juhudi fi qitalil kuffar, bada iya kokari domin yakar waɗanda suka kafirce ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Badlul juhudi fi qitalil kuffar, bada iya kokari wato domin yakar waɗanda suka kafirce ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala. ko kuma ka fada ka ce huwa qitalu muslimin kafiran ghayra bi ahadi li ihla'i kalimati llahi ta'ala. Qitalu muslimin kafiran, muslimi yaki kafiri, ghayra bi ahadi, kafirin da ba shi da alƙawali tsakanin shi da musulmi. Li ihla'i kalimati llahi ta'ala, domin ɗaukaka kalmar Allah madaukaki. An gane ko wannan ta'rifi shine a'am. Kenan qitalu muslimin kafiran ghayra bi ahadin li ihla'i kalimati llahi ta'ala. Ko kuma a taƙaice a sauƙaƙe ka ce huwa du'a'u ila ad-dinil haqqi wa qitalu man lam yaqbalu. Kira zuwa ga addini na gaskiya. Addini na gaskiya shine musulunci. Wa qitalu man lam yaqbalu, da ya kar duk wanda bai karɓi musulunci ba. Duk wanda bai karɓi musulunci ba to ya karshi ya zama wajibi. To dan haka shi kuma jihadi, kamar yanda malamai suka yi bayani, kusan kala uku ne, ko a ce kala uku zuwa kala hudu. Farko akwai mujahadatun nafsi, yaƙar zuciya kenan. Sannan akwai mujahadatun shaytan, yaƙar wato la'antacce shaytani. Sannan akwai mujahadatul kuffar, yaƙar waɗanda suka kafirce ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Na hudu shine mujahadatul fusaq, yaƙar marasa da'a, waɗanda ba sa da'a ga Ubangijinsu. Ta hanyar da ake yaƙar zuciya, hanya ce guda uku. Hanya ta farko neman ilimi, an gane ku. Ta hanyar neman ilimi bawa yake yaƙar zuciyarsa. Bayan ka nemi ilimi, abu na biyu, sannan ka yaƙi zuciyarka akan yin aiki da ilimin da ka koya. Hanya ta uku kuma shine, kuma ka yaƙe ta kada ta kasalantar da kai akan koyar da wannan ilimi da kai. Kenan ka yi ƙoƙarin neman ilimi, sannan yin aiki da shi, sannan kuma karantar da jama'a. Sannan shi shaidani ta hanyar da ake yaƙar shi shine ƙoƙarin ije dukkan wata shubha da yake jefa ma bawa a zuciyarsa, da duk wani abu da yake ƙawata masa, wato na shahawa ta rayuwa. Domin shaidani ba dare ba rana hwamar da yake jefa ma bawa wata shubha, abinda zai rikitar da shi game da addininsa. To duk wani abu na shubha da zai jefa maka, to kai ƙoƙarin yanda zaka ije shi. Kuma duk wani abu wanda zai ƙawata maka na shahawa ta rayuwa ta duniya, to kai ƙoƙarin yanda zaka ije wannan shahawa da shaytani yake ƙawata maka. Ta hanyar nan ake yaƙar sa. Kenan ƙoƙarin ije shubha da duk wata shahawa kenan da shaytani ke jefawa a cikin zuciyar bawa. Sannan su kwa waɗanda suka kafirce ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala, akan yaƙe su wato da hannu. Shine kenan a kai musu farmaki na yaƙi, a yaƙe su. Kuma akan yaƙe su da dukiya, sannan akan yaƙe su da halishi, kuma akan yaƙe su wato da zuciya. Ta hanya guda huɗu kenan ake yaƙar waɗanda suka kafirce ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala. A yaƙe su da hannu, a yaƙe su da dukiya, a yaƙe su ta hanyar wato halishi, sannan kuma a yaƙe su ta hanyar wato shine zuciya kenan kyamar su. Sannan na hudu wato sune fasikai marasa da'a, su kuma akan yaƙe su da hannu. Kenan farko wanda zai yaƙe su da hannu shine wanda yake shugaba, da duk kuma wanda yake da iko akan haka. Misali, kamar misali mai gida a cikin iyalinsa da abin da ya kama da haka. Kenan za a yaƙe su da hannu, sannan a yaƙe su da halishi. Kenan shine na a yi musu nasiha, a ja hankalinsu, a nuna musu abin da suke bai dace ba. Sannan kuma a yaƙe su wato da zuciya, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi. To wannan shine kenan anwa'ul jihad: mujahadatun nafsi, mujahadatu shaytan, mujahadatul fusaq mujahadatul kuffar. Sannan dangane da shi hukuncin jihadi, malamai sun yi sabani game da hukuncin jihadi. Wasu sun tafi akan cewa shi ainihin jihadi farilla ce ta ainihi akan dukkan musulmi, kamar yadda Sa'id ibn al-Musayyab Allah ya ji kansa da shi da wasu daga cikin magabata sun tafi akan cewa jihadi wato farilla ce ta ainihi. Sun kafa hujja da fadar Allah subhanahu wa ta'ala, infiru khifafan wa thiqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Haka da fadar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, man mata wa lam yaghzu wa lam yuhaddith nafsahu bihi mata ala shu'batin minan nifaq. Kamar yadda al-Imam Muslim ya rawaito wannan hadisi, manzon Allah ya ce duk wanda ya mutu bai yaki kafirai ba kuma bai zantar da zuciyarsa game da yakarsu, to ya mutu akan wato wani yanki wanda yake na munafirci. Don haka akan waɗannan dalilai suka tafi akan cewa farilla ce ta ainihi. To illa kasancewar akwai lokacin da shi jihadi yake zama farilla ta ainihi, amma a cikin wasu halaye uku zuwa hudu. Bayan waɗannan halaye uku zuwa hudu, to yaki matsayin shi farilla ce wadda take mai wadatarwa, kamar yadda wasu dalilai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ayoyi na Al-Qur'ani suka tabbatar. A inda yaki yake zama wajibi wanda babu sabani a wajen magabata, lokacin da mutum ya halarci fagen daga. In dai ka halarci fagen daga, makiya na matsowa, kuna matsowa, to a lokacin nan yaki ya zama wajibi, haramun ne mutum ya juya baya. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa, ya ayyuhallazina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu. Ubangiji ta'ala ya ce, ya ku muminai, idan kun haɗu da wata jama'a waɗanda suka kafirce mu, Ubangiji ta'ala ya ce, fasbutu, ku tabbata ku ja daga, kenan kar ku ja da baya. A duk lokacin da mutum ya halarci fagen daga, to ya tabbata jihadi ya zama wajibi a kansa, wannan babu sabani a gun magabata. Hali na biyu, lokacin da makiya suka kawo farmaki ga jama'a ta musulmi. Idan makiya suka kawo ɗauki na yaƙi ga jama'a ta musulmi, to a lokacin nan duk wanda zai iya kawo wani ƙoƙarinsa domin ije wannan makiya, to ya tabbata jihadi wato ya zama wajibi a kansa, ba maganar gudu, ba maganar ja da baya. An gane ko? Kenan wannan shine hali na biyu, shi ma wannan babu sabani a kun magabata. Kenan lokacin da makiya suka kawo ma musulmi farmaki da yaƙi, to kowa da kasani, da babba da yaro, duk wanda yake da halin da zai kawo wani kokari nashi, to dole ne ya kawo dauki. Dalili akan haka shine fadar Allah subhanahu wa ta'ala, infiru khifafan wa thiqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Domin anan suka ce wannan sun dau matsayin waɗanda suka halarci fagen daga, domin duk wanda ya halarci fagen daga yaki ya zama wajibi a kansa. To anan makiyan su ne suka kawo ɗauki, kenan dagar ta isko ku gida, don haka kenan jihadin ya zama wajibi a kan kowa. Hali na uku shi ne lokacin da shugaba ya nemi cewa wata jama'a su fita fagen daga, to waɗannan jama'a da shugaba ya ayyana su tabbata cewa ya zama wajibi a kansu. Idan shugaba ya nemi cewa ku fita ku je ku yaƙi abokan gaba, ku ya zana ku, to ku tabbata cewa ya zama wajibi, domin Ubangiji ta'ala na faɗa, ya ayyuhallazina amanu malakum idza qila lakum infiru fi sabilillahi thaqaltum ila al-ard araditum bil hayati ad-dunya min al-akhirah fama mata'ul hayati ad-dunya fil akhirati illa qalil. Don haka wannan aya tana tabbatar da duk waɗanda shugaba ya ayyana su, to su tabbata cewa jihadi ya zama wajibi a kansu. Kuma haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa, la hijrata ba'da al-fath, sai ya ce walakin jihadun waliya. Hali na hudu wanda malamai suke karawa na cewa lokacin da ya kasance mu'minai sun mallaki wani makami na yaki, kuma ya zamanto ba wanda ya iya sarrafa wannan makami in banda kai, to dan haka jihadi ya zama wajibi a kanka. Indai kai ka iya sarrafa wannan makami ba wanda ya iya sarrafa shi, to ya zama wajibi wato ka fita fagen daga. To waɗannan halaye guda hudu babu sabani a kansu. Kenan dan haka a fada ta jumhurin malamai, yaki farilla ce wadda take mai wadatarwa. Na daga cikin abin da ke tabbatar da haka shine fadar Ubangiji subhanahu wa ta'ala, wa ma kana lilmu'minuna liyanfiru kaffa falawla nafara min kulli firqatin minhum qa'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilayhim la'allahum yahdharun. Ubangiji ta'ala yake cewa wa ma kana lilmu'minuna liyanfiru kaffa, ai bai dace ba a ce mu'minai gaba ɗayan su sun fita fagen daga. Sai ya ce falawla nafara min kulli firqatin minhum qa'ifatun, mi zai hana daga dukkan wani yanki na jama'a a samu wata jama'a ita ta fita fagen daga, wata kuma ta zauna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, liyatafaqahu fid din, domin wato su nemi fahimtar hukuncen addini, wani yunziru qaumahum, kuma dan su gargadi mutanen su, idza raja'u ilaihim, in sun dawo zuwa gare su, la'allahum yahdharun, wato dan su kiyaye dokokin Ubangijin su. Wannan aya ita ce dalilin da take tabbatar da cewa shi jihadi fardu kifaya ne, farilla ce mai wadatarwa, in wasu sun fita to sun sauke ma saura, amma in gaba ɗayan jama'a za su zauna su ki fita to gaba ɗayan sun yi laifi. Kuma haka Ubangiji ta'ala ke faɗa a can cikin suratul Nisa, la yastawi alqa'iduna minal mu'minina ghayru uli dharari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim faddala Allahu al mujahidina bi amwalihim wa anfusihim ala alqa'idina daraja wa kullam wa'ada Allahu al husna wa faddala Allahu al mujahidina ala alqa'idina ajran 'azima. A wannan aya Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya nuna mana cewa waɗanda suka zauna ba su fita fagen daga ba, ba laifi ba suka yi, tare da cewa waɗanda suka fita fagen dagar suke sama da su da daraja. Kaga ita ma wannan tana daga cikin ayoyin da suke nuna cewa farilla ce mai wadatarwa. Kuma bugo da ƙari, ga ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama so da yawa yakan aika mayaka shi da wasu daga cikin sahabbai kuma su zauna a birnin Madina. Manzon Allah yakan tura ƴan samami su je su kai farmaki, shi kuma da sauran sahabbansa suna zaune a nan birnin Madina. Don haka kenan wannan dangane da abin da ya shafi wato hukuncin jihadi. Sannan jihadi yana da sharuɗa guda shida. Sharaɗi na farko, duk wanda zai yi jihadi ya kasance musulmi ne, domin jihadi ibada ce. Ibada kuwa ba ta samun karɓuwa ta inganta sai ga wanda yake musulmi. Sharaɗi na biyu kenan, ya zamanto mukallaf, ma'ana baligi. In aka ce al-mukallaf kenan baligi mai hankali. Sharaɗi na uku, ya kasance namiji, domin mace jihadi ba wajibi bane akan ta, kamar yadda zamu gani kenan a cikin darasinmu na yau. Sannan sharaɗi na hudu, ya zamanto mutum ya kubuta game da rashin lafiya da za ta hana shi jihadi, kamar makautaka ko gurgunci ko wata rashin lafiya wanda za ta kwantar da mutum, kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa, laisa alal a'ama harajun wala alal a'raji harajun wala alal maridi haraj. Sharaɗi na hudu shine wato al-istifa'a bin nafaqa wa mu'natil jihad, ya zamanto mutum yana da iko game da guzuri, ya mallaki kenan guzuri na yaki, kuma yana da wato shine tanadin kenan kayan yaki, domin ai ba za ka je fagen daga ba makami ba, kenan kana da guzuri kuma kana da makami, domin Ubangiji ta'ala ya faɗa wato laysa alal du'afa'i wala alal marda wala alal ladhina la yajiduna ma yunfiquna harajun idza nasahu lillahi wa rasuli, sai ce ma alal muhsinina min sabil, sai ce wallahu ghafurur rahim. Sannan sharadi na shida na karshe shine al-hurriya, ma'ana yauci, ya zamanto dane ba bawa ba, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a hadisin Jabir yakan yi mubaya'a da ƴaƴa akan musulunci da jihadi, in bawa ne kuma manzon Allah yakan kulla mubaya'a da shi akan musulunta amma ban da jihadi. Waɗannan kenan a jumunce su ne sharuɗa waɗanda suke na jihadi. To shine anan malam sai ki cewa da yace kitabul jihadi sai yace wasiyar, lafazin asiyar jam'i ne na sira, in aka ce sira wato abinda ake nihi kenan tarihin magabata kenan abinda ya wuce kenan, anan abinda ake nihi wasiyar kenan da labarai na tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Me yasa? Saboda galibin abinda yake cikin sira kenan shine yaƙe-yaƙen da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita, don haka malam ya kulla alaka tsakaninsu. Shine sai babu yake cewa babu fadlil jihadi, wannan babi ne wanda ke bayani game da fadla ta jihadi, sai ya ce wasiyar wato da tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, tarihin yaƙe-yaƙensa. Sai ya ce wa qaulillahi ta'ala, da fadar Ubangiji mai girma da ɗaukaka a cikin suratul tauba, inna allaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna. Ubangiji ta'ala na fada, lalle Ubangiji subhanahu wa ta'ala ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum, wato ya fanshi ya fansa game da bayinsa mu'minai rayukansu da dukiyoyinsu, bi anna lahumul janna, cewa ya ba su aljanna su ku su sadaukantar masa rayuwarsu da dukiyarsu. Daman shi ciniki baya tabbata sai da waɗannan ɓangare guda biyu, wanda kar mu manta kenan ciniki yana da rukuni uku, rukuni na farko da na biyu su ne kenan al'aqida, mai saye da mai sayarwa. Rukuni na uku wato shine kenan wato wannan almabi, kayan sayarwa, wasu sukan ƙara na hudu shine asiga. Kaga anan wane ne mai saye kuma wane ne mai sayarwa? Mai sayarwa shine Ubangiji subhanahu wataala. Su wane ne masu saya? Su ne bayin shi mu'minai. Menene Allah zai sayar musu? Ita ce aljanna. Kenan shine yace inna allaha ashtara minal mu'minina, lalle Ubangiji ta'ala ya fansa, ma'ana ya saya game da bayinsa mu'minai, anfusahum rayukansu, domin rayuwa ita tafi komai kima, tafi komai tsada a rayuwar dan adam. Sai yace wa amwalahum, wato da dukiyoyinsu, bi anna lahumul janna, alba'u anan lil iwa, kenan Ubangiji ta'ala ya ba su aljanna. Shine sai ya ce yuqatiluna fi sabilillahi, wato da za su yaƙi maƙiyansu, maƙiyan addininsu, fi sabilillahi, domin ɗaukaka kalmar Allah. Wanda wannan yana nuna mana shi jihadi ibada ce, ibada ko ba ta inganta sai an tsarkake niyya. Wanda za mu iske duk wanda zai fita fagen daga saboda wata manufa ba don ɗaukaka kalmar Allah ba, to wannan wahala ce yake a rayuwarsa. Duk abin da ake samu na sakamakon jihadi ba zai samu ba. Shi ne yake yuqatiluna, da za su yaƙi abokan gaba fi sabilillahi, wato domin ɗaukaka addinin Allah. Fayaqtuluna, wato junansu ya kashe su, juna kenan su yaƙi maƙiya kenan, su su kashe su, su ma su kashe. Wa yuqtaluna, kuma a kashe su kenan, ko su kashe ko a kashe su, daman ɗayan biyu ne shi yaƙi, ko ka kashe ko a kashe ka. Shi ne yace fayaqtuluna wa yuqtaluna, kenan su kashe kuma su ma a kashe. Shine kenan yaqtulu ba'dhum ba'dan, kenan junansu ya kashe juna. Wa yuqtaluna, wani lokaci kuma wasun gaba ɗaya kawai za a kashe su. Shine sai yace wa'adan alaihi haqqan fit tawrati wal injili wal qur'an, wato ita wannan aljanna da Allah ya tallata musu, ma'ana wa'adan alaihi, alkawali ne wanda Allah ya musu, kuma haƙƙi ne wanda Allah ya wajabta ma kansa, ya bayyana wannan alkawali da wannan haƙƙi wato a cikin At-Taura wadda ya ba Annabi Musa da Al-Injil wadda ya ba Annabi Isa da Al-Qur'anin da ya saukar ma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanda wannan yana nuna mana waɗanda suka gabace mu su ma Allah ya farlanta musu jihadi, kuma Allah ya yi kulla wannan ciniki da su, su ma su sadaukantar masa rayuwarsu da dukiyarsu sakamako ya ba su aljanna. Don haka wannan yana nuna mana jihadi hanya ce daga cikin hanyoyin dacewa da aljanna a gobe kiyama kai tsaye. Sai ya ce wa man aufa bi ahdihi min Allah, wane ne mafi cika alkawali game da Allah? Ai, ba wanda ya fi Allah cika alkawali, domin Allah in ya yi alkawali baya sabawa. Shi ne ya ce wa man aufa bi ahdihi min Allah, wane ne zai fi Allah cika alkawali? Amsa shi ne babu. Sai ya ce fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bih, don haka wato ku yi farin ciki, ku yi murna, ku riƙe albishir game da cinikinku wanda kuka kulla da Ubangijinku subhanahu wa ta'ala, domin kasuwa ce wadda babu faduwa babu tabewa. Sai ya ce wa zalika huwa al-fawzul azim, wannan shine rabo wanda yake mai girma, ma'ana dacewa da aljanna a gobe kiyama shine rabo mai girma, babu wani rabo sama da shi. Sai ya ce at-ta'ibuna, bayin da Allah yake kulla wannan kasuwa da su, su ne Allah yake bayyana mana sifofinsu. Farko ya ce at-ta'ibuna, su ne masu komawa ga Ubangijinsu da tuba, sun daina shirka, sun daina munafirci, sun daina wato ayyuka waɗanda suke na sabo. Wannan yana nuna kenan abu na harko na muminai abinda za su tanada kafin yakar makiya, dole sai sun yaki zuciyarsu. Duk wani abu wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta, to dole muminai sai sun yi kokari sun nisanci wannan abu, a kyauta da tuba zuwa ga Ubangiji. Shi ne ya ce at-ta'ibuna, su ne masu komawa ga Ubangijinsu subhanahu wa ta'ala wato da tuba. Kenan sun tuba game da shirka, sun tuba game da gunafirci. Sai ya ce al-abiduna, kuma su ne waɗanda suke masu tsantsar ɗa'a ga Ubangijinsu. An gane ko al-abiduna, masu kadaita Ubangijinsu kenan a cikin ibada. Sai ya ce al-hamiduna, su ne waɗanda suke godiya ga Ubangijinsu, suke yabansa a kowane hali, daɗi da wahala. Sifa ta huɗu sai ya ce as-sa'ihuna, wato su ne masu azumi. An gane ko su ne masu yin azumi, ko kuma as-sa'ihuna yana ɗaukan ma'anar kenan as-sa'ihuna bi ma'ana al-mujahiduna fi sabilillah, masu jihadi domin ɗaukaka addinin Allah, kamar yadda wasu daga cikin magabata suka fassara as-sa'ihuna cewa ai al-guzatu fi sabilillahi, masu yaƙi domin ɗaukaka addinin Allah. Ikrima, Allah ya ji kansa, caya as-sa'ihuna, caya walabatul ilm, masu neman ilimi, duka dai kenan minas siyaha ne. Sannan sai ya ce ar-raki'una sajiduna, kenan sifa ta biyar da shida, wanda sifa ta biyar da shida a dunkule suke kenan masu sallah kenan, shine ar-raki'una sajiduna, masu ruku'u masu sujada, a takaice kenan masu yin sallah. Sai ya ce al-amiruna bil ma'rufi, kenan sifa ta bakwai, Ubangiji ta'ala ya ce su ne masu umarni game da kyakkyawan aiki. Menene umarni da kyakkyawan aiki? Kira zuwa ga addinin Allah. Sannan sai ya ce annahuna anil wannahuna anil munkar, su ne masu hani game da wato su ne masu hani game da barin aiki wanda yake na asha. Al-ma'ruf, wasu malamai suka ce abinda ake nihin sunna, al-munkar suka ce al-bid'a, sai dai yana ɗaukan ma'anar duk wani abu wanda shari'a ta yi umarni shine ake kira al-ma'ruf, duk wani abin da shari'a ta yi hani sunan shi al-munkar. Sifa ta ƙarshe sai ya ce wal-hafizuna li hududillah, su ne masu kiyaye dokokin Ubangijinsu. sai yace wa bashirul mu'minin, ubangiji ta'ala yace ka ba bayina mu'minai an bashir game da wannan alkawali da Allah ya musu. To shine malam ya zo da wannan aya domin nuna mana fadala ta jihadi. Duk a ayoyi na alkur'ani wanda suke bayani game da fadala ta jihadi, to wannan aya zaka iya sanya ta a layi na farko, domin wata mu'amala ce bawa ya kulla tsakanin shi da ubangijinsa. Ka bashi ranka da dukiyarka domin yakar makiyansa, domin ɗaukaka addininsa, shi kuma ya baka aljanna. Don haka kuma wannan yana nuna mana cewa aljanna wato abu ce wadda take mai tsada, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa, ala inna sil'ata Allahi galiya, ala inna sil'ata Allahi galiya, sai yace ala inna sil'ata Allahi aljanna. Yace ku san da cewa hajar Allah mai tsada ce, hajar Allah mai tsada ce. Micece hajar Allah? Manzon Allah yace ita ce aljanna. To yanzu in ka ɗauka shi ɗan adam a rayuwarsa, babu abin da ya fi tsada a gunshi sama da rayuwar shi, an gane ku? Sannan abu na biyu wanda yake da kima a gun ɗan adam ita ce dukiya. To sai in ka sadaukantar da rayuwarka da dukiyarka, Ubangiji subhanahu wata'ala zai baka aljanna. Kuma wannan alkawali ne wanda tuntuna Allah ya bayyana shi a cikin littattafan da suka gabaci alkur'ani. Allah ya bayyana shi, alkawali ne wanda kuma shi baya saba alkawali, kuma haƙƙi ne wanda ya wajabta ma kansa. To shine anan malam ya zo da wannan aya, sannan sai yake faɗa, qala ibn Abbas, Abdullahi dan Abbas Allah ya ƙara musu yadda, yace al-hudud at-ta'a, abinda ake nihi al-hudud da yace wal hafizuna li hududillah, sai yace at-ta'a, ma'ana shine da'a ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Ita kwa dama yin aka ce ba'a shine imtisalul awamir wajtinabun nawahi, kwatanta umarni na Allah subhanahu wa ta'ala da nisantar abin da ya hani, shine ake nihi da da'a. Abinda aka ce kayi ka kwatanta iya gurgudan ikonka, abinda aka hane ka ka hanu, su ne ake nihi da dokokin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Kenan duk inda Allah ya yi iyaka, abinda ya ce kayi kayi bakin iyawarka, abinda ya hane ka kuma ka hanu. Shine malam sai ya zo mana da hadisin Abu Amr Ash-Shaybani, Allah ya ji kansa, ke faɗa cewa Abdullahi dan Mas'ud, Allah ya ƙara masa yadda, na faɗa, na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, na ce masa ayyul amali afdal, ya manzon Allah, wani aiki ne ya fi kowanne daraja da matsayi a gun Allah subhanahu wa ta'ala, ma'ana wani aiki ne fiyayye? Kala sai manzon Allah ya ce, da ni as-salatu ala miqatiha, yin sallah a lokacinta, da zarar lokacin sallah ya yi to a tashi a yi. Wannan shi ne fiyayyen aiki a gun Allah subhanahu wa ta'ala. Ultu thumma ai, sai na ce masa sannan sai mai. Kala sai manzon Allah ya ce birrul walidaini, wato kyautata ma mahaifa, kyautata ma mahaifa ta fuskar faɗa da aiki. Ultu thumma ai, nace masa sannan sai mai. Kala sai manzon Allah ya ce al-jihadu fi sabilillahi, wato sadaukantar da rayuwa da dukiya domin ɗaukaka addinin Allah. Al-Imam Tabari Allah ya ji kansa yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ke banci waɗannan abubuwa uku da ambato, domin su ne adreshin, su ne alama waɗanda suke nuni zuwa duk wani abu wanda ya wanece su daga cikin ayyuka na da'a, ma'ana duk wanda aka same shi da waɗannan abubuwa guda uku, to duk wani aiki na da'a to zaka same shi a gunshi, in dai an samu waɗannan abubuwa guda uku. Domin ita sallah ibada ce wadda Allah ya farlanta ma bayi, duk wanda ka same shi yana tozartar da sallah baya yi har sai lokacinta ya fita, kuma ba tare da wani uzuri ba, tare da cewa sallah tana da sauki akan abin da ya shafi shahadi kuma ga girman lada. To in ka samu mutum yana tuzartar da sallah, to komai zai iya tuzartar da shi. Abu na biyu yace duk wanda baya da'a ga mahaifansa, tare da cewa da'a ga mahaifa haƙƙi ne mai girma wanda Allah ya wajabta masa, to dan haka rashin kyautatawa ga wani zai zamanto abu ne mai sauki. Duk wanda bai kyautata ma mahaifan shi, to kar kai tsammanin cewa ya kyautata ma wani. Sana abu na uku yace duk wanda bai zage ba game da yakar waɗanda suka kafirce ma Ubangiji, tare da ya san cewa musulunci baya da wasu makiya sama da kafirai, to zaka samu cewa zaka same shi duk wasu waɗanda suke fasikai marasa da'a yaya za a yi yaƙe su masu sabon Allah. Duk wanda bai yaƙi kafirai ba, bayan da za a yi yaƙe wasu masu sabo. To don haka kenan sai wannan abubuwa uku da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya bayyana kenan, yana nunin cewa duk wanda ya kiyaye waɗannan abubuwa uku kenan komai zai iya kiyayewa. Duk wanda ya kiyaye sallah, to zai iya kiyaye duk wani abu da ka sani. Duk wanda yayi da'a ga mahaifansa yake kyautata musu, to wannan zai iya kyautata ma duk wasu sauran jama'a. Duk mutumin da ya zage akan yakar waɗanda suka kafirce ma Ubangiji, to duk wani mai saban Allah ba zai bar shi ba, dole zai masa nasiha, farko ya hana shi da hannunsa, ko ya masa nasiha, ko ya yaki abin da zuciyarsa. Shine annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya jimulce waɗannan abubuwa guda uku. Shine Ibn Mas'ud yace fasakattu ar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, sai na kame gabarin tambayci gaba da tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, da na masa da wannan tambaya uku sai na ja baki na na kame. Yace na tabbata walau istazattuhu, inda na nemi ƙarin amsar wata tambayar, yace da zadani da manzon Allah ya dada mu, amma saboda tausayawa sai na kyale shi na wadatu da wannan tambaya uku da na masa. Wanda wannan yana nuna mana cewa jihadi yana daga cikin fiyayyun ayyuka, domin anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya sanya shi a layi wanda yake na uku kenan bayan sallah. Sallah domin haƙƙi ne na Ubangiji subhanahu wataala. Da'a ga mahaifa wannan haƙƙi ne wanda yake nasu. Allah yakan hada haƙƙi nashi da na mahaifa a gu daya, kamar yadda annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hada su. Sannan kuma abu na uku shine wato jihadi. Sannan hadisi na biyu a baban hadisin Abdullah ibn Abbas, Allah ya kara musu yadda, na fada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la hijrata ba'da al-fath, babu wato wajaucin yin hijira ba'dal fathi, wato bayan cin Makka da yaki. A farkon musulunci kaurace ma Makka, mutun ya kaure zuwa Madina domin tarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a kafa daula ta musulunci wajibi. Amma bayan an zo an ci Makka da yaki, to wannan wajauci ya sauka. Wannan wajabci kenan na kaurace ma Makka zuwa Madina, wannan wajabci ya sauka kenan, hijirar ta zama sunna ce mustahabba. Don haka Allah ya yi kashedi da barazana da wutar jahannama akan waɗanda suke da ikon yin hijira suka ƙi. Shine yake cewa a can cikin suratul Nisa, yake cewa innal ladhina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustada'ifina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha fa ulaika ma'awahum jahannam wa sa'at masira illa al mustada'ifina min ar rijali wan nisa'i wal wildani la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila fa ulaika asallahu an ya'fu anhum wa kana Allahu afuwan ghafura. Wannan aya tana tabbatar da cewa a farkon musulunci hijira zuwa Madina wajibi ce, don haka Allah ya yi kashedi da barazana game da wutar jahannama ga waɗanda suke da ikon yin hijira suka ki. Amma wannan hijira har yau akwai hijirar da take wajibi, duk mutumin da yake rayuwa a tsakanin kafirai baya iya bayyanar da musuluncinsa, to kaurace ma wannan ƙasa ya zama wajibi akan shi ya je inda zai sake ya walala ya gudanar da musuluncin shi. Wannan wajibi ce har zuwa kiyama. To shine anan yace la hijrata ba'da al-fath, kenan babu wajibcin hijira daga Makka zuwa Madina ba'ad al-fathi wato bayan cin makka da yaki kenan ta koma matsayin sunna mustahabba sai yace walakin sanade iya abin da ya rage akan na wajibi jihadu shine yakar abokan gaba duk inda suke waniyatun kuma da tsarkake niyya an gane ku jihadi da niyya wannan sune suka zamanto wajibi kenan sune abin da basu gushe ba suna nan a matsayin su na wajibi sai yace wa idhas tumfirdu in an nemi ku fita fagen daga shugaba ya buga tambarin yaki cewa ku fito manzon Allah yace famfiru yace ku fito in dai an nemi cewa ku fito to dole ne ku fito dan haka wannan hadisi malam ya zo da shi domin nuna mana cewa hukuncin jihadi kenan farin lalle an gane ku domin anan yace wa idhas tumfirtum famfiru in an nemi ku fito to ku fita sai dai illa kasancewar kawai sabani na cewa farin lalle ta ainihi ko kuma farin lalle mai wadatarwa wannan bayani ya gabata sanan hadisi na uku a baban hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa na faɗa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nace masa ya rasulullah nara al-jihada afdala al-amali tace ya manzon Allah mu muna ganin cewa jihadi shine fiyayyen aiki daga cikin duk wasu ayyuka afala nujahidu tace ya rasulullah mu ma mata ba za mu fita ba mu ringa yakar abokan gaba قال سي منزان الله يج لكن أفضل الجهاد حج مبرور أولا نسكر كمسيسا لكنا ددى چهوا كسكريني لكن أفضل الجهاد حج مبرور يجي كدسا چهوا في ايان جهاد واتو اتجي حج ودتكي كربابا hajjin da aka yi ta da kyakkyawar niyya aka kwatanta koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce hajji wadda take mabrur an gane ku ko kuma hajjin da babu rashin da'a ga ubangiji subhanahu wata'ala babu wasu maganganu waɗanda suke marasa kyau kamar yanda yace faman farda fihinna alhajja fala rafafa wala kusuka wala jidala fil hajji anan abin da muke so mu gane wannan hadisi malam ya shigo da shi domin ya nuna mana cewa jihadi abu ne wanda yake mai fadila ta gaske kamar yanda anan inda a ce ba shi bane ba gaba da manzon Allah ya ce mata tunda cha ta masa naral jihada afdal al amal muna ganin cewa jihadi shine fiyayyen aiki manzon Allah sai tace afalanu jahid tace shin yanzu mu ma mata ba za mu ringa fita fagen daga muna yakar abokan gaba sai yace lakinna afdal al-jihad hajjul mabrur a wata riwaya cancaye alai wannan hadda Aisha tace hal alal nisa'i jihad shin akwai jihadi akan mata sai manzon Allah yace alaihin jihadul laqital fihi mata akwai jihadi akan su sai dai jihadin mata babu saran takobi babu su karmashi babu halin kibiya sai yake cewa jihadun ku ku mata manzon Allah yace haji bibiyar haji da umra hadisi na karshe a baban hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda yake fada wani mutum ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sai yace dullani ala amali ya'dilu al-jihada yace ya manzon Allah nuna mun wani aiki aikin da zai yi daidai da jihadi abun Allah aikin da in mutum ya aikata ma'ana zai yi daidai da jihadi ya samu irin sakamakon da mai jihadi yake samu qala la ajiduhu manzo Allah sai yace ni ban san ba wani aiki wanda yake da daidai da jihadi la ajiduhu ban san wani aiki wanda zai yi daidai da jihadi qala sai manzo Allah yace masa hal tastati'u idza kharaja al-mujahid an tadkhula masjidaka fataquma wala taftura wa tasuma wala tufdira manzo Allah yace masa wai shin yanzu zaka iya idan aka ce yau mayaki ya fita fagen daga kai kuma sai ka shiga masallacinka kai ta sallah ba tare da yankewa ba daidai da kyautawar ido an gane ko ka kama sallah ba maganar yankewa wata suma kuma kafa ka ci gaba da yin azumi wala tuftira ba maganar ajewa har sai an kai lokacin da wannan mayaki ya dawo in wata nawa zai yi a cikin wannan jihadi ba maganar yanki sallah ba dare ba rana kowane lokaci cikin da kake kuma azumi haka kala sai shi wannan sahabi sai ya ce wa man yastadi uzali yace ya manzon Allah wane ne zai iya wannan mutun yayi ta sallah tsawon dare da yini yayi ta azumi wata da watanni wane ne zai iya wannan kala Abu Huraira Allah ya kara masa yadda sai yake cewa inna farasal mujahid lalle dokin mayaki la yastannu fi qawlihi wato zai ringa sassaka zai yi sassaka a cikin zararar shi in aka ce iwal doguwar igiya da ake kulla ma dabba a sake ta a makiyaya ta ringa yawo ko ina ta ciciyawa ita ce ake kira iwal shine yace inna farasal mujahid lalle dokin mayaki la yastannu zai ringa yin sassaka in aka ce sassaka ta doki shine ma'ana yanda yake daga kamar kawahuwan shi inda ya aje kawahuwa na gaba kenan nan na baya zai ringa aje su gaba ɗaya kawahuwan tare kenan in ya daga hannun gaba ɗaya tare yake aje su shine ake kira istinal fa yuktabu lahu hasanat kuma za a rubuta masa lada wato da wannan sassaka da yake duk ko watanda zai dora sai an rubuta masa lada kaga wannan yana nuna shi mayaki cikin kowane hali da barcinsa da zaman shi da kowane hali cikin ibada ne yake hatta da sassaka da duk tafiyar da duke yake yana cikin lada kenan wane ne zai yi wannan kenan har ya je ya zo cikin lada yake ba dare ba rana kenan in kana so ka yi daidai da shi to sai ka kama sallah kuma ka yi ta azumi kenan har akai lokacin da shi wannan mayaki ya dawo dan haka wannan hadisi yana daga cikin dalilan da suke nuna fadala ta jihadi nan insha Allah za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.
الله أكبر الله أكبر